This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da asuba. Ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A ranar Talata ne, idan Allah ya kai mu, Amurka masu kada ƙuri'a za su tunkari rumfunan zaɓe a fafatawa ƙud da ƙud tsakanin 'yan takarar jam'iyyar Republican da na Democrat, tsohon shugaban Amurka Donald Trump da mataimakiyar shugaban ƙasa mai ci Kamala Harris. Wata mai sharhi kan al'amura ta shaida wa muryar Amurka cewa duk wanda ƙasar mafi girman ƙarfin soja a duniya ta zaɓa a matsayin shugaban ƙasa zai yi tasiri ga ɗaukakin ƙasashen duniya, kama daga tattalin arziki, rikice-rikicen da ake a duniya da ma 'yancin kan mutane. Ta ce tana fata yayin da Amurkawa ke kada ƙuri'a za su kwana da sanin cewa duk shawarar da suka yanke ba Amurka kaɗai za ta shafa ba, amma har da duniya baki ɗaya. Mai sharhin kan al'amuran siyasa mai zaman kanta a Afirka ta Kudu ta ce duk wanda ya lashe zaben ka iya samar da manufofin da za su yi tasiri kan rayuwar al'umma da ke nisan duniya a Afirka. Jihar Georgia ta rika nuna alamun sake zaben tsohon shugaban Amurka Donald Trump a farko-farkon yakin neman zaben shugabancin Amurka a shekarar 2024, lokacin da shugaba Joe Biden ke bisa takarar. To amma mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris ta maida wasa sabo zuwa jam'iyyar Democrat. A yanzu dai ana ɗaukar Georgia a matsayin ɗaya daga cikin manyan jihohin raba gardama a sakamakon zaben, wanda duk da haka ake ganin Harris na da sauran zage damtse. Duk da dai cewa Biden ya lashe Georgia a zaben shekarar 2020 da ya kai da ƙarshen nasarar da jam'iyyar Republican ta saba yi a jihar har na tsawon shekaru 30, ya yi nasarar ne da ɗan ƙanƙanin rinjayen ƙuri'u. Idan har za ta yi nasara, to wajibi ne Harris ta samu gagarumar nasarar ƙuri'un baƙar fata waɗanda bisa al'ada suka saba zaben Democrat. To amma shi ma Trump ya riƙa zauracin waɗannan masu kada ƙuri'ar da sakamakon ra'ayoyin jama'a da aka riƙa tattarawa ya nuna cewa ya riƙa samun nasara. Mai yiwuwa ne wasu ƙananan yara su 29 su fuskanci hukuncin kisa a Najeriya bayan da aka gabatar da su a gaban kotu a jiya Juma'a bisa laifin shiga zanga-zangar tsada da matsin rayuwa da aka yi a ƙasar. Hudu daga cikinsu take suka somi a kotu saboda tsananin wahala kafin su kai ga shiga yarjejeniyar amsa laifinsu. Kimanin masu zanga-zangar su 76 ne ake tuhuma da manyan laifuffuka 10 da suka hada da cin amanar ƙasa, lalata kayayyaki, tada hankalin jama'a da bijire ma hukuma, kamar yadda yake kunshi a takardar tuhumar da kafar labaran Associated Press ta yi tozali da ita. Kamar yadda takardar tuhumar ta nuna, shekarun yaran ya kama ne daga 14 zuwa 17 kacal da haihuwa. Baƙin ciki da takaici kan tsananin tsadar rayuwa a Najeriya ya haifar da zanga-zanga iri daban-daban a 'yan watannin baya a ƙasar. Aƙalla an kashe mutane 20 har lahira a watan Agusta, aka kuma garmace ɗaruruwa a yayin wata zanga-zanga da matasan ƙasa suka gudanar, inda suka nemi a sama musu damarmaki da ya haɗa da sama musu ayyukan yi. Wani lauya mai zaman kansa da ke zaune a Abuja babban birnin ƙasar, Akintayo Balogun, ya ce dokar 'yancin yara ba ta yarda a sa yara fuskantar kai koman shari'a na aikata laifi ba, balle a yanke musu hukuncin kisa. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Isra'ila ta kaddamar da hare-hare cikin daren Alhamis zuwa safiyar Juma'a a yankunan birnin Beirut da ya haifar da gagarumar ɓanna da rasa rai, a daidai lokacin da Amurka ke jagorantar wani ƙoƙarin tattauna tsagaita wuta a Lebanon da Gaza. A yayin wani harin mai kama da wannan a sama da makonni 2 da suka wuce, Isra'ila ta kai wasu hare-hare ta sama akan yankin Dahiye da sauran sassa a kudancin Lebanon da safiyar jiya Juma'a, bayan ta ba mazauna yankin umarnin ficewa daga yankin. Kafar labaran Associated Press ta rawaito kafar labaran ƙasar ta Lebanon ko NNA na cewa mutane 22 ne hare-haren na Juma'a ya halaka a yankin Beirut. An kuma rawaito cewa rundunar dakarun tsaron Isra'ila ta ba da labarin mutuwar mutane 7 a arewacin Isra'ilan sakamakon wani harin roka a yankin iyaka da Hezbollah ta Harba. A jiya Juma'a, ministan harkokin wajen Koriya ta Arewa ta sha alwashin marawa Rasha baya har sai ta yi nasara a yakin da ake yi da Ukraine a yayin wata ziyara da ta kai Moscow daidai lokacin da aka bada labarin cewa dakarun Koriya ta Arewa su 8,000 sun shirya tsaf domin haɗewa da dakarun Rasha da ke bakin daga. Ministan harkokin wajen Chok Sun-hui ta tattauna da takwaranta na Rasha Sergey Lavrov inda suka gaisa da juna cikin nishadi akan idan manema labarai bayan kammala tattaunawar tasu tare da baje kolin irin sabuwar alakar da ke tsakanin kasashen biyu kasance tare da ita har sai an cimma wannan nasarar.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya da sanyin nan tashi lafiya
lafiya hello malam Margaret
ya ce zabe na ganka
to ai idan kin ga iduna ma babaci kwanan nan kin ga alamun gajiya
a sai ka ce kana bin ɗan takara gangamin yakin neman zabe ke da
a ana magana
ai ko baka bi su ba kana bin su a radio
to kin gani
ta kuma talabijin
a ganin kuma gaskiya ne to kin san wato zabe a kowace ƙasa ma muhimmin al'amari ne balle a irin Amurka da waye take da tarihin demokradiyya fiye da tsawon shekara 200 malam Magret
haka kuma da yake kasancewar ta tumbin giwa duk duniya suna da sha'awan suna sa ido akan wannan zabe na Amurka domin danganta hulɗa ta ƙasa da ƙasa dangantaka diplomasiya batun tattalin arziki duk dai abin da ma dai sha Amurkawa kai ina tsaman ƙasashen duniya su ma waka zalika
ai shi yasa kike ganin zaben shugaban ƙasa Amurka ba wai shugaban ƙasa Amurka bane
na duniya ne ba
na duniya ne
to na san yana idan masu sauraro suna bibiyar shirye-shiryen mu tun farkon makon nan dai zan ce takamamme shirye-shirye mu dungurungun suka ta'allaka kan zaben Amurka na koda yake mun dade mun farawa shirye-shirye ko kuma da rahotanni da ƙara ilmantar da mutane kan harkokin zaben Amurka nan da dadewa amma wannan makon baki daya zuwa kuma mako mai zuwa har lokacin da za a zaben nan abinda muke kenan kama da daga ya ake kada kuri'u wa suke kada kuri'u ya ne ake gudanar da zabe ya ake tantance yan takara ya ake tantance wanda ya ci zabe da dai sauransu to fisa billahi yadda ake zaben nan yana da ban sha'awa sosai domin kamar yadda muka ce akwai waɗansu abubuwan da ko kuma tsare-tsare da ake bi da suka zama mana baki a wajenmu kamar kada kuri'a
da wuri-wuri
din nan kada kuri'a ta
gidan waya
aha da dai sauransu to irin waɗannan sun zama mana baki zuwa yanzu da muke magana nan na sanyin nan mutanen da suka kada kuri'a wuri miliyan 56 da 1,800
to
zuwa yanzu guda tawa guda ɗaya tana ciki
to ake wasu ciki ke kade ta
na kade ta na kade ta na sanyina to abinda yake ya ƙara dauka hankali kamar yanda muke faɗa zaben sun nan yana da sha'awa kwarai da gaske kaga dai na farko na sanyin nan ana wayar da kan jama'a sosai sosai dangane da wannan zaben da kuma ƙara faɗakar da jama'a na farko akwai kamar yadda muka faɗa akwai wanda ake ta gidan waya akwai waɗanda suka yi na farko wanda koda suna ƙasashen waje ne akwai mu ma dai mun fara samun cin gaba akalla dai akwai yan kasashe kalilan na nahiyar Afirka da su ma suka yi zabe ko suna wata kasa wannan dai bai kawo Najeriya ba muna fata ita Najeriya da ta zama
makwabciyar jamhuriyar Nijar
na sanyina mu Najeriya da muka zama American Afirka
ai malam Magris yanzu cikin wannan magana da kike yi musamman ta zaben wurin nan wato ko wani lokaci ni sai in tuna da kasashen mu na nahiyar Afirka inda ake kukan magudin zabe ta hanyoyi da dama ya ma aka kakkara a rukunan zaben ma
da na ce
aiki wai da wajibu ai wajibu za su ji ko kuma a ce ai kuri'a da yanzu a ranar da ake zabe rana ɗaya fa magudin zabe ya hada hadda wasu suna jefa kuri'a a rumfuna kusan 5 ko 6 har 10 a ranar
lokaci
to an ce ka kada kuri'a tun da wuri ai kuma wadannan guda sai ka kada 100 amma kin ga an yi tsari ta yadda in ka kada gudan nan baka isa ko da in ka kada ta wata ɗaya da ya wuce baka isa ka je rumfar zabe kuma ka ce ka je kuri'a
ina kada kuri'a nan da na jefa ranar Lahadi ran Litinin sai na samu sako ta hanyar email cewa mun samu kuri'ar ki
madalla idan ki san da sanin an sani
ba da sanin zan kara na san yana kamar yadda muka faɗa akwai abubuwa da suke faruwa na tarihi kware da gaske a nan Amerika
na'am
na farko dai batun yadda ake kashe kuɗi a zaben nan ai mu kaga anan yadda ake kuɗi a kashe kuɗi akan harkokin zabe anan ya bambanta da yadda muke kuɗi a kasashen nan na Afirka akan zaben
abu na farko da kamata masu saurare su sani wato kuna tunanin kasashen ku ne kawai ake kashe zabe
kuma ga kashe kuɗi ba
kuma ga kashe kuɗi ba sai dai hanyar kashe su ne ta bambanta
haka to dai na farko bari mu faro da kakkafa hotuna ko kuma tallata yan takara
kuma baki ganin wai rababa yadda ake hotunan nan
ai shi da nake cewa na san yana akamu baya
da akamu da madara da menene sannan da annuna idan ka ko kana so ko baka so allon gwamnati ko na company kai ko na asibiti an rufe shi
to kaga anan akwai doka ce na farko dai akwai lokacin da doka ta kayyade daga wannan lokaci zuwa wannan lokaci shine za ku fitar da hotuna ko tallata yan takara to tallata yan takaran nan baya tsaya ko kuma ya fara ya tsaya a gidajen radio ko kuma kafofin sadarwa kadai ba amma har na wajen ma wanda za a yi wadanda
hukuma ta ayyana ba
to kaga dai ko akan hanya akwai inda aka kayyade da za ku iya kakkafawa kuma kakkafawan nan ko dai ku je akwai wasu tsinkaye na karafa
na kanana kuma ɗan kanana za ka kafi a cikin wani cikin suna kawai wasu ba mahoto
wasu suna kawai ba hoto to kaga ko wanda ake sawa a ba akan yadin a kofar gidajen mutane sai ka ba da izini domin suna wucewa din za su tambaye kan saka wannan muna iya kafa waɗannan ka amince su kafa in baka amince ba za su kafa ba kana kuma banda haka kamar yadda muka faɗa daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza idan aka ce kamar daga watan 1 zuwa watan 2 za ku yi idan watan 2 yayi wuce da kwana 2 in baka cire ba za a ci ka tara
to
akan waɗannan hotuna tallata yan takara nan da saboda haka lokaci na zuwa da zaka ga waɗannan da kake gani ko ina ba zaka ga ko ɗaya ba domin ana ganin shi taron mai masu wannan za a ci
wato ana ce Allah ɗaya kenan gari banban na'am
to na san yana idan zamu ci gaba da bayani ba zamu yana da tsawo kwarai da gaske saboda haka tambayi duk wani abin da ya shige muku duhu game da zaben Amerika idan kuka aiko zamu kokari
mu san ku cikin wannan abu shi yasa yau malama Grace ke sai yau duk da labarin da muke ba mu hausa ne na ƙarshe yau ni zan bare shi kuma shi ma kan da ɗin shi ma ya san da ɗin ne
ba fa lata ne kenan da yaje
babu ruwan shi ne ba ko lokaci yayi ya
ke ne ba ba da sace irin wannan kudaden da aka ce ana kashewa rabawa ake wa mutane kayan aiki to na san yin ba zai a gurguje mu sada zumunci gaisuwa da fata alheri ta abarya huce daga madakin Saminaka Alhaji Garba Suleiman Krako ɗaya daga cikin masu shari kan lamura a nan Amurka da muka saba yin hirarraki da shi a shirye-shiryenmu yana mika gaiso fata alheri da sada zumunci ga Hadau Yawo mai gyaran agogo da Alhaji Musa mai kantin sauki da kuma dan baba mai shayi dukansu a Saminaka sai kuma a bashe mai goro cikin garin Kayarda a karamar hukumar Lire daga ƙarshe ke mika gaiso fata alheri ga ango da amarya wato Adamu Umar Abbas mai burodi a Saminaka da amaryarsa Hassana Bahari waɗanda aka ɗaura wa aure ranar 5 ga watan da ya shige to da fatar an yi wannan aure a dace Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare
to amin summa amin to a malama Grace bari in ƙara tunatar da ke da masu sauraron mu cewa ci yadda muka bayar ta Sule Walgutu da Nasiru Shindi har yanzu fa ba a ji dole su ba don haka muna nan muna ci gaba da cigiya a tsahin ɗalibai ne a kwalejin nagarta ta Sokoto
an samu nasara
har yanzu tukunna to bari mu ƙara isar da sakon gaisuwar a bari ya huce zuwa ga baba gana Alhaji da wa nguru da sarki gadidi ne kayan miya malam madori sai sanin su yi kaura alkalere jihar Bauchi da Alhaji Nuhu mai dusa malam madori da comrade Elias Yakubu Digawa sai ne unguwa Usman kaho Malam Madori da Ado Salatu Goma ga Nabere Jau sai Sani Gulle Kampala Malam Madori sai kuma Haruna Muhammad Katsina da Alhaji Shafi'u Madawake Enono sai Malam Danjuma Katsina da Usman Manika Mairuwa Road Funtua da Fa'ilu Dan Ladi Mahuta sai Aliko Autaka Pentelwa sai Isa Lawal magajin garin Girgir da Alhaji Mai Lange Lange wato Sani Mai Lange Lange Auri da Alhaji Haruna BBY Tarmasuwa da Ishaya Lamu dan masanin Limoro sai kuma Sani mai aikin wutar lantarki Ginda Akwati to Malama Grace da fatan dukansu wato su za su yi karshen mako lafiya a yi hakuri ba za mu iya gane kowa daga sawa kamar yadda koyo shi kike faɗa
haka haka kafin ka ba mu wannan labarin naka
na amma da magana
ka ba barkan da to bari mu sake tabo batun harkokin zaben Amurka nan ka san wannan zabe na bana ya tsima mutane sosai musamman mata ba a nan Amurka ba kai har a kasashen duniya kasancewa ita takarar jam'iyyar Democrat Kamala Harris mace ce
duk da ba wannan ne karon farko ba amma kuma akwai abubuwa da dama da suke da bambanci da nada
yawa to mutane za su so su san amma su san cewa ba ma da Hillary Clinton aka fara tsaye da mata
a ina ba da ita aka fara ba an fara tun lokacin da matan ma musu ita jefa ƙuri'a ba
ita wata da ake kiran sunanta Victoria Woodhull
na'am
a shekara 1872 ita ta tsaya ta fitar da kanta takara a lokacin nan
sannan muna ƴan yara
sannan ana tare muku ba jira da
sanina eh tun 72 yanzu ba shine muna ƴan yara
to ita ta buji kizi ta wai za ta tsaya ta karatu a wancan lokacin ma ba wai ana maganar tsaye da takara ba mata kansu ba su da kuri'a
amma ba su ko takara
ba dai ana batun cewa ba a kasashen mu na nahiyar Afirka kullun ana fadan cewa mata sukan ce su ne suka fi yawa idan a tsakanin masu kada kuri'u to ba a Amurka kadai ba Afirka kadai ba na san yana har a Amurka mata ne galibi
bakin manta mata sun fi maza yawa duniya haka abin yake
to amma kuma ko sun yawa suka ki fita fa
a suna fita ai sun fi mazan ma kulawa fa
sun fi mazan kulawa to a wannan lokacin kaga bata ma ga dara da cewa mata za su fita domin bata ma da kuri'a ita kanta bata da kuri'a balle ta na wata mace ta to sai bayan da ta tsaya wannan takarar shekaru 50 baya kafin mata suka samu izinin kada kuri'a to wannan mata Victoria na sanyin na wato da ta tashi yadda take yakin neman zaben ta da duk da a lokacin da ta fita gangamin yakin neman zabe sai ta je tana irin su kalaman batancin nan
to
aka kame ta a irin da ta ce wai abin da ya sa za su zabi mata ba zan fada a radio ba
to
na fahimta lokacin ba irin wannan lokacin ba na san yana da komai ma za a yi
yanzu ka kame ka duka kulli ayi duka yanzu kan kowa da yanci
sai fursuna
sai fursuna
sai fursuna aka kulli aka
tana tana ce aka ido zabe
tana zaka zabe eta kara to banda haka kuma wani abu kuma da aka yi a cikin harkokin zaben Amurka da ya zama na tarihi shine lokacin da wani da ake kira su Horace Greeley ya tsaya takara to shi a lokacin da ya tsaya takaran nan na sanyi na ana ciki kafin lokacin da za a zo duk da yake dai ma bai ci zaben ba dai amma kafin lokacin da za a sanar da wanda ya lashe zabe sai ya zo ya rasu aha to wannan shi ma yayi tarihi a zaben Amurka.
Na'am to Malama Grace sai kuma wani babban abin da yake daga cikin abubuwan tarihi din kamar yadda kika faɗa shine a shekara ta 1900 daidai 1900 inda kake tuni shi kuma wato wani abu shi shima wani abu da ba saban ba ba taba gani ba shima ya faru a tarihin zaɓen Amurka sa'ad da shi kuma wani wanda yake kulle a gidan yari ya tsaya takarar shugaban kasa kuma abinda zai baki mamaki fa ya sami kusan ƙuri'a har miliyan 1 an tanka da shi a zaɓe amma ya fafata sosai
ya fafata
na'am to sai dai daga bisani ma shugaban kasar da ya ci shi kuma sai ya taimi shi wannan to malama grace malama grace wato wannan labari ba wai gaskiya bane irin almara ce da irin yadda ake hadawa amma dai ke san wato mutane suna tsayawa suna dan hada almara gurgudun yadda take
yanayi ke tafiya
gurgudun yadda kuma wato ana nuna nan ana so ne a nuna irin ko da irin ci gaba da kowace kasa ta samu a tsarin zaben ta to sai aka ce wai da dan Birtaniya da dan Amerika da dan Ingila
ba dan Najeriya
anon ni ne ce dan Najeriya ne ce miki ni da dan Birtaniya da dan Amerika sannan da dan Najeriya
ai baka ce da dan Najeriya
ba ta ai kuskure na sai nake Ingila kuma na ce Birtaniya to ai dan Najeriya ne kaje
wannan harka ba dan Najeriya ciki
wai san yin nan wai su ne wai to sai irin kowa na son ya nuna irin yadda tsarin su yake da karfi ko da kyau ko da wani abu to kowa dai yadda dashi yake haka din ya fara aka ce sai can dan Birtaniya sai ya buɗi kirji aka ce tashi ya ci ai mu wallahi mun ci gaba saboda mu zaɓe in ana yi kwana biyu ya kai an bayyana zaɓen shugaban
ƙasa
sai da Amerika ya tashi sai ce wallahi na kuma ma yana tsaiku mu namu dama kana jefa ƙuri'a ana kirgata saboda haka ana rufe rumfar zaɓe
an
san wanda ya ci zaɓe sai dai iyaka sauri kenan
iyaka sauri kenan
dan Najeriya da ce na gida kai sai ce wallahi ku na ku duk bai sauri ba mu wallahi tun wata guda kanin zaɓe an riga an zaɓe
I mean, adadin kuri'u da za a kowace jami'a ta samu kafin ranar zaɓe sai a zo kuma ranar zaɓen na tafi akwai abubuwan koya kwarai da gaske muna fata za mu yi la'akari da irin wanda za mu mai da hankali ga abin da ya zama mai kyau mu koya abinda kuma ba zai zama mana alheri ba mu wace kalle shi
kware da gaske
to na san yana na ga malama Juli na daga mana hannu sabili da haka tilas mu jabirki nan yanzu a madadin
Murtala Faruk sanyi
alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abinda lafiya za ta ci idan muka shigo mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana yiwa za mu zo da
sakamakon
zabe
Wannan shirin da zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Ladas Gresham da ta daidaita mana sauki da ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.